الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan almuru mai albarka na wannan rana ta Alhamis 8 ga watan Dhulqa'ada alif da 437 wanda ya daidai da 8 ko 11 ga watan 8 shekara ta 2016 miladiya Allah madaukakin sarki ya hukunta sake haduwar mu don ci gaba da karatun mu na littafin matanin ahlari wallafar bawan Allah Imam Ibn Malikiyya al-Imam Abdurrahman al-Aqdari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sahibu tasanif wancan karatu da ya shude mun kammala karatu akan sunnonin alwala kamar yadda malam ya kawo a cikin littafin ahlari yau za mu tashi akan gabar da malam yace fadailul wudu falifa wato mustahabban alwala fadail amalikiya yana nufin mustahabbai da fadila da mustahabbi da mandubi duka matsayin su daya amalikiya kamar yadda na fara ambata muku wancan sati cewa malabai sun sha bamban wajen ambaton hukunce-hukuncen ibada amma hukunce-hukunce dunkulalu da aka sani manya guda biyar ne hukunce-hukunce na taklifiya wato na ahkamu taklifiya hukunce-hukunce na baligi mai hankali da suka shafi baligi mai hankali guda biyar ne ko wajibi ko mustahabbi ko makruhi ko haram ko halal to idan aka shigo cikin ibada kuma to musamman madhabar malikiya sun kakkasa abin da ba wajibi ba kashi-kashi sun masa la'akari daban-daban bisa ga yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan abu ko wannan ibada mun sani cewa dukkan abin da yake wajibi barin sa zai sa aiwa bawa uquba shi ake cewa farilla duk abin da yake wajibi shine abin da yake idan bawa ya bar shi za a yi masa uquba ya cancanci azaba ana ce masa wajibi ana ce masa farilla abin da duk kuma bawa zai yi shi a bashi lada idan bai yi shi ba bai cancanci ko ba za a yi masa uquba ba to wannan shi ake cewa sunna ko mustahabbi ko mandubi to a wannan bangare madhabar malikiya Allah ya musu rahama sun dubi ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kakkasa su gida-gida wato abinda bai kai farillar ba ma shi ma mataki-mataki ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama yana aikatawa ya sha bamban da abinda bai dawwama yana aikata shi ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi a bainar jama'a ya dawwama jama'a suna gani kullum baya fashin sa ya sha bamban da abinda wani mutum ɗaya ne ya taba ganin sa ko mutum biyu ne suka taba gani yayi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana a kansa ya kwadaitar a kansa ya sha bamban da abinda aikatawa yayi kawai bai kwadaitar a kansa ba abinda annabi sallama ya jiye wa wanda ya rasa shi ya jiye masa takaici ya sha bamban da wanda ba shi ba to sai suka yi la'akari da waɗannan matakai ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantar ibada da haka suka kasa su gida-gida akwai mustahabbi mandubi fadila wannan aka ce matsayin su daya akwai abin da suke ce masa tadawwu'i akwai abin da suke ce masa nafila akwai abin da suke ce masa ragiba da sauransu duka wannan sun musu sun yi su mataki kuma kashi-kashi to duka gabaki ɗaya dai a kuma wani ɓangare abu yake ko sunna ko a ce masa sunna ko a ce masa mustahabbi ko a ce masa mandubi ko a ce masa ragiba ko fadila duka dai bai kai matsayin farilla ba bai kai matsayin wajibi ba an fahimta ko? To amma a wannan ɗin hawa-hawa ne za ka samu ita kanta sunnar akwai sunna mu'akkada akwai sunna wacce take mai ƙarfi a maliki akwai sunna wajiba ma sunna wajiba kamar sallar jam'i za su ce maka sunna ce wajiba wato sallah mutun namiji halarci sallah da liman a masallaci ba farilla bane sunna ne amma sunnar wajiba rashin zuwan sabo ne wato saboda yadda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya matsa akan magana zuwa jami'i tunda cewa yace nayi kusa na himmatu na sa a kira sallah na umarci wani ya ja mutane sallah ni kuwa in fita da ni da waɗansu mutane tare da ni suna ɗauke da damman itatuwa mu je mu kewaya gidajen waɗanda ba su zo sallah ba mu ƙona gidajensu a kansu yace na kusa ne haka to irin wannan zance da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kaga ya nuna wato abin ya tsananta kenan magana ta tsananta ko da dai abun ba a ce masa da baya yi to na wajen kuma suka yi shiru ko da dai wannan abin ba a kira shi wajibi ba amma wannan abin da ya faɗa a kansa muhimmancin abin yana da tsanani da yawa to irin wannan suke dubawa to sai suka ce sunna ce wajiba to waɗansu malamai suka yi musu martani suka ce me kuma sunna wajiba kuma idan an ce sunna an ce wajiba a bar ɗaya mana ko a ce sunna ko a ce wajibi kuma sannan an ce ba za a yi azaba a kansa ba amma an ce wanda bai yi ba ya yi sako to duka wannan tsakaninsu ne manyan malamai mu ba ruwanmu sannan kaga akwai abu sunna muakkada kamar sallar wutiri akwai abu sunna zalla kamar sallolin nafilfili da suke tare da sallolin farilla wanda ake ce musu rawatib to sannan kuma sai a sauko wannan matakin sunna kenan kaga an kasa shi kashi uku sunna wajiba sunna muakkada sannan kuma sunna zalla sannan aka sauko matakin mustahabbi da mandubi da fadila duka waɗannan matsayinsu ɗaya fadilatun wa nadbu alladhi istuhib taradafat ne maraki haka yace da fadila da mandubi da mustahabbi taradafat abubuwa ne guda uku da matsayinsu ɗaya a malikiya to sannan sai ka zo zuwa ga ragiba abinda ake cewa ragiba wato ita ce ibadar da aka kuɗaitar a kanta kamar rakatai alfajiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rakatai alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha rakawai nan guda biyu da mutum zai yi su bayan ketowan alfajir kafin sallar subahi sun fi duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya da kuma tsanta kaga wannan ana gaya maka ana nuna maka wato wani abu mai muhimmanci ne har ana kuɗaitar da kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuɗaitar akan sahun gaba yace da a ce mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah da sahun gaba sannan suka ga ba za su samu ba sai sun yi jan gindi kafin su zo su to da sun yi jan gindi sun zo su mutum ba zai tsaya yana kukan kafar shi ba sai kawai ya ja ciki saboda ya samu wurin kaga wannan kuɗaitarwa ce ba a ce ma dole ba ne amma yanzu an gaya maka wani abu da za ka yi marmari ko kuma sallar asuba da sallar isha yace inda a ce in sun zo masallaci za a dinga ba su tsokoki guda kwaya biyu da sun zo to sai a faɗi wani abu da zai kwaɗaitar da kai ka taho to wannan irin ire-iren waɗannan ibada a malikiya suna ce musu raga'ib wato sallolin da aka kwaɗaitar a kansu to suna nan nafila kuma ko ta ɗawwa'i ibadar da ba ta farilla ba shari'a ta shar'anta ta ganin damar mutum ne yayi misalin mutum kawai yayi kabbara yace zai nafila idan da hantsi ne ta walaha to walaha tana daga cikin sallolin da aka kwadaitar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul awwabina hina tarmadul fisalu sallar masu komawa ga Allah lokacin da gabbai suke ɗaukan ƙuna wato sallah bayan rana ta fara zafi sallar walaha kenan to sai aka ce sallar masu komawa zuwa ga Allah wannan ma kwaɗaitarwa ne to amma haka kawai bayan azhar ko kuma bayan magriba bawan Allah yana zaune sai ya tashi kawai ya kama nafila ko bayan sallar isha to ya tashi ya kama nafila to wannan shi yasa kansa ya so sallah ne dan ya samu lada to wannan ana ce mata nafila ana ce mata tatawwu'i to haka malamai suka rarraba amma in kun kula dukkan misalan nan da muke bayarwa gabaki ɗayan su za ku ga wani abu ne dunal fard wanda bai kai farilla ba sai dai a gidan sunnan ne sai suka kakkasu kuma mun ce sunna a yanzu haka wannan karatun muna nufin sunna ta malamin fiqhu shine abin da bai kai matsayin farilla ba dan akwai ran da in har sai ya juya muka ce sunna to wani abu daban muke nufi to amma a yau tunda muna magana fiqhu ne sunna a wajen malamin fiqhu abin da ba farilla ba to sai ya zama gidan sunnar ma shi ma iri-iri ne mataki-mataki ne wannan dalilin ne yasa ku ga wancan satin mun yi sunnonin alwala wannan satin kuma za mu yi mustahabban alwala alhalin da sunnonin da mustahabban dukkansu ba sa cikin farillai sai dai nan na nufin a wajen malikiya amma karatun mana wancan satin dukkan sunnonin mun bi su ɗaya bayan ɗaya mun ga cewa duka sun fi cancanta da farilla akan a ce musu sunna sai dai mai yiwa yau ne in za mu karanta mustahabbai mai yiwa yau ne mustahabbai za mu ga cewa mai yiwa su ɗin ba farilla ba ne ko kuma wasu daga cikinsu ba farilla ba ne sai mun bi kansu tukun mun gani an fahimta ko? To amma su a malikiya da sunnonin da mustahabban duka dai abin da bai kai farilla ba ne to shi yasa za ka ga an ce sunnoni an ce kuma mustahabbai to bambancin ƙarfi ne ko ba komai kenan har a malikiya da abubuwan da muka karanta wancan satin guda takwas da abubuwan da za mu karanta yau wannan satin guda bakwai akwai bambanci ko a malikiya yayin da suka sa waɗancan a cikin sunnoni saboda ƙarfinsu sannan suka sa na yau a cikin mustahabbai saboda ƙarfinsu bai kai na waɗancan ba yayin da ƙarfin ma a wancan satin a karatunmu ya nuna cewa ƙarfin ma ya kai su cikin farillai Allahu a'lam malam yace wa fada'iluhu at-tasmiyatu was-siwaku waz-za'idatu 'ala al-ghaslati al-ula malam yace wa fada'iluhu mustahabban sa kuma shiwa alwala mun fada wancan satin cewa alwala namiji ne a larabci yawa mustahabban alwala sune kamar haka malam bai fada guda nawa bane an batan guda nawa yana da muhimmanci farillai guda bakwai sunnoni guda takwas yanzu mustahabbai kuma bai faɗi guda nawa bane sunnoni ma bai faɗi guda nawa bane su waɗannan mai yiwuwa za su kai bakwai su ma in muna lissafawa at-tasmiyatu bismillah faɗin bismillah shine at-tasmiyatu malam ya ambaci wannan cikin mustahabban alwala sai tabbas at-tasmiyatu ba farilla bane bismillah ba farilla bane akwai abin da yake kusa ya nuna wajibcin tasmiya sai dai kuma bai inganta ba hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wudu la salata liman la wudu alahu wa la wudu liman lam yadhkur ismallah babu sallah ga wanda ba shi da alwala sannan babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba kaga ba alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba wannan hadisin inda ya inganta to da wannan hadisin zai yi barazana game da matsayin bismillah a cikin alwala sai dai hadisin bai inganta ba sai dai malaman hadisi sun tsawaita maganganu akai tsakanin waɗanda suke ganin cewa hadisin ya isa hujja tunda hanyoyinsa sun yi yawa ya zazzo ta hanyoyi da yawa ta yadda in an tarkata su aƙalla dai akwai ƙamshin gaskiya cewa akwai wannan zancen to amma tare da haka malamai ba su riƙe shi da ƙwari har yadda za su sanya bismillah a wani matsayi mai girma a cikin alwala ba shi yasa ko a malikiya ma ta gangaro wajen cikin mustahabbai Imamul Bukhari yana cewa wannan hadisin ma a duk hadisan da suka yi magana akan bismillah a alwala mai dan dama-daman ma kenan wannan wanda muka karanta yanzu la wudu liman lam yadhkur ismallah ba alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba. To amma anan koda ma hadisin ya inganta, rashin alwala ba ana nufin in mutum bai yi bismillah ba to alwala shi ba ta yi ba, a'a, nan an kore falala ne, ba an kore yuwar alwalar ba. To rashin ingantin wannan hadisin yasa yin bismillah a cikin alwala ko rashin yin sa, rashin yin bismillah alwala baya cutar da ita. To amma malamai sun dauki bismillah nan a alwala wani abu mai muhimmanci, ko da dai a shari'a ba abin da yake nuna wajibcinta. Daukan ta da muhimmanci ne ma yasa Imam al-Bukhari Allah ya masa rahma a cikin littafin sa Al-Jami'u Sahih yake cewa yayin da yazo ya kulla babi a babin alwala da yaso yayi magana akan bismillah akan alwala, kuma wannan hadisin karfin sa bai kai ya shiga cikin Bukhari ba ko da wasa. Yo ana maganar bai inganta kuma ballantana, hadisi ya inganta ma da yaya zai shiga Bukhari, ballantana bai inganta, ana maganar bai inganta ba. Yawwa, don haka Bukhari da yazo ba zai yiwu ya kawo wannan hadisin ba, kuma yana so ya fara da bismillah a alwala. Na haka sai ya kulla babi yace babun at-tasmiyatu fi kulli shay wa indal wiqa, babi da zai yi magana akan yin bismillah a komai har ma lokacin wato saduwa da iyali. To sai ya kawo hadisin bismillah yayin saduwa da iyali, idza arada ahadukum an kaza 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 kaza, sai ya ce menene addu'ar saduwa da iyalin nan, to sai ya karanta wannan addu'ar. Kun ga ita akwai bismillah ko ba haka ba? To sai ya kawo wannan hadisin dan ya nuna maka cewa to in dai a wannan wajen ma za a yi bismillah, to da alwala da wannan wajen wanne ne yafi karamci? Alwala mana. Haka Imam Bukhari sai yake ganin cewa to in dai za a ce mutum ya yi bismillah anan, to dan me ba zai yi alwala ba? To shi yasa ma sai ya kawo hadisin a wurin alwala. An gane ko? Yawa, dan haka ko ba komai dai wato yin bismillah alwala yana da muhimmanci, amma idan mutum bai yi ba to alwalar shi bata baci ba. Wasiwaku da yin shiwaki, shiwaki ana nufin wato goge baki da itace, da itace wanda yake ba mai cutarwa ba, ko bushashshe ko danye, mutum ya goge bakinsa da itace. Asalin shiwaki goge baki ne, ba goge hakora ba, saboda da yawa mutane suna daukan cewa shiwaki shine goge hakora kadai, ko brush shine goge hakora kadai, a goge baki ne gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana shiwaki yakan tura shiwaki har cikin kan harcensa, har cikin harcensa, har ya dinga a kamar zai yi amai, saboda yadda yake zakalo can cikin harcensa. Da haka mai shiwaki yana goge haƙorinsa, ya goge harcensa, wannan farin kan harcen a rage shi, sannan ya goge cikin kumatunsa, cikin bakinsa, ya goge cikin leɓɓansa, ya goge ƙasan haƙorinsa, ya goge ƙasan harcensa, ta yadda zai kwashe duk wani datti da yake cikin bakinsa ya zuba. Amma mutum ya zo iya haƙorinsa ya dirza kawai, haƙorin yana ƙyalle amma ciki duk anannafke, kaga bai yi ba. Da haka bakin gaba ɗaya ake gyarawa. Shi sa in kai irin wannan shiwakin ko kai irin wannan buroshin sai ka ji bakin ya fi daɗi, ko ina ya fita tas, sai ka ji shi garau. Amma idan ka goge iya haƙori babu, sai ka ga an jima kaɗan sai ka ji ya sake dawowa, saboda ba ka goge ba. Da haka shiwakin Annabi sallallahu alaihi wasallam duka baki yake. To almuhim anan shiwaki yana da matukar muhimmanci a alwala, sai dai shi ma bai kai matsayin farilla ba. Yau kan dai kenan, lallai ba farilla muke yi ba. Hadithi ya tabbata ingantacce, Annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yana cewa a hadisin Abu Huraira, wanda hadisi ne da yake cikin Bukhari da Muslim, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli salati, ba dan kanna tsanantawa na matsawa al'ummata ba da na umarce su da yin shiwaki yayin kowace sallah, ba dan kan na matsa al'umma ta ba da na umarce su. Kaga ki ashe umarninsa dole ne, ashe in yayi umarni to dole a yi. Shi yasa ma yace ba dan kan na matsa musu ba da na umarce su, dan da ya umartan da sai an yi, kuma yana gudun kar yayi umarni ya zama mana kuma wahala. sai ce da ya umarce su da yin shiwaki a kowace sallah. To wannan ko ba komai ya nuna maka damuwarsa da ka rika yin shiwaki yayin kowace sallah. Tausayinka yasa bai yi umarni ba, inda yayi umarni da zama dole. Shi yasa wannan hadisin yana daga cikin hadisin da malamin usulul fiqh suka yi dalili da shi wajen tabbatar da cewa asali a umarni wajibi. Sai zo a karatunmu na usul za mu zo kan wannan gabar. Asali a umarni wajibi, domin inda a ce ba wajibi ba ne to da yayi umarnin, amma saboda in yayi umarnin zai zama wajibi kuma zai wahalar, to shi yasa bai yi umarnin ba. To ko ba komai ya nuna muhimmancin shiwaki, kuma yace inda kulli salah, yayin kowace sallah. Nan yayin kowace sallah ya zo a wata riwaya ma'a kulli wudu, yayin kowace alwala. To sai ɗaya ta fassara ɗaya, saboda lokacin alwala shine lokacin sallah mafi galibi. Ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum, in kun tashi yin sallah ku wanke fuskokinku. Dan haka mafi yawancin lokaci lokacin alwala lokacin sallah ne, lokacin sallah shine lokacin alwala. Dan haka da wannan riwaya ta ce lokacin kowace sallah, wannan riwaya ta ce lokacin kowace alwala, to ɗaya tana fassara ɗaya. Sai aka ɗauka cewa lokacin alwala ne, saboda annabi tsila da amincin Allah subhanahu gare shi idan zai yi alwala yanayin shiwaki, sai aka gane lokacin alwala ne. Nan ba ana nufin cewa idan mutum ya zo zai yi sallah sai an yi ikama ya ɗauko shiwaki a aljihu cas 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 ya jefa a miyar aljihu sannan ya kabbara ba. Lokacin alwala, lokacin alwala shine lokacin shiwaki. To wannan shiwaki in son samu ne lokacin kowace alwala, mai alwala ya yi shi, sannan in zai yi shin kuma yana yin sa ne kafin alwala, ana yin sa ne kafin alwala. Saboda idan a cikin alwala ne to za a kawar da manufa ta muwalati. Muwalati shine alfauru, mun yi kuma a cikin farillan alwala, farilla ne alfauru. Me alfauru? Gaggautawa, farilla ne. Muka ce kuma gaggautawa shine da zaran ka gama wanke nan ka tafi can na gaba, ka tafi na gaba. Da zaran ka gama na gaba ka tafi na gabansa ba tare da an samu jinkiri a tsakani ba. To idan mutum ya tsaya sakace sakace, ya fara alwala kuma sai ya tsaya sakace sakace da goje goje, kaga kenan yanzu ba daga wannan aikin ya shiga aikin gaba ba, ya tsaya wani suku-suku ne a hanya. Dan haka shi yasa shiwaki ana yin sa ne kafin alwala. Bayan an yi shiwaki sai a fara alwala. Daga nan abinda aka sani alwala shine kurkura baki, ba shiwaki ba. Idan an fara alwala abinda aka sani kurkura baki. Dan haka yadda ya goge bakinsa da shiwaki, da yazo ya fara alwala kuma in ya zuba ruwa sai ya jijjiga shi da baki, sai ya zubar da shi, sai ya wanke tas abinda ya kankare da wannan shiwaki. Duk wanda zai yi haka sau biyar a rana wa bakinsa, to ya huta da dukkan wata matsala ta baki insha Allahu ta'ala. To amma lalacin mutane ba sa iya yin hakan din. To shin akwai wani abu madadin shiwaki? Malamai suka ce idan mutum bai samu dama da shiwaki ba yayi da yatsa. Haka malamai malikiya suka ce in mutum bai samu dama da shiwaki ba, shiwaki shine ice kamar da muka ambata, to bai samu dama ba to yayi koda da yatsa ne. Wannan yatsan wato a rashin shiwaki ne ake amfani da yatsa. To ita ma yatsa hukuncin shiwaki ba ana yin ta ne bayan an fara alwala ba, ana yin ta ne kafin a fara alwala. Haka idan mutum ya fara alwala kuma sai ya tsaya yana sakace sakace da yatsarsa, to a daidai wannan lokacin ya tsaya yana wani aiki wadda ba shi ne aiki da ke gabansa na alwala ba, kawai aikin da ke wannan wajen kurkura ne, ba sakace sakace ba. To mutane su fahimta ko da mutum zai sa yatsarsa ya goge bakinsa, to sai ya goge tukunna kafin ya fara alwala, domin in ya fara alwala to ba a shiga tsakanin ayyukan alwala da wani aiki daban. Jama'a an fahimta? Yawa, to wannan shiwaki kenan, shi ma mustahabbi ne. Malam ya ce wazza'idu ala al-ghaslatil ula fil wajhi wal yadain, na uku abin da ya dadu akan wanki na farko, fil wajhi wal yadain, a fiska da hannaye. abin da ya dade akan wanki na farko wato abinda muka riga muka sani ne cewa alwala ana yin ta sau uku wannan shine mafi yawan abinda muka sani in an ce sau uku shine kowace gaba ana wankewa sau uku hannaye sau uku kurkurar baki da shakar hanci sau uku a malikiya suka ce sau shida kurkurar baki uku hanci uku amma karatu mun wancan sati muka ce annabi tsila da amincin Allah sabbata a gare shi abin da ya tabbata a gare shi shine yana hada kurkurar baki da shakar hanci ne yayi musu diba daya dan haka idan yayi diba uku ya gama da su gaba daya guda biyu fiska sau uku hannaye sau uku shafar kai shine aka samu sau daya duk hadisan da suke fadan sifar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba su yi magana akan ya shafa kansa sau uku ba kawai sun yi magana akan ya shafa kansa ya tafi da hannayensa sannan ya dawo da su sannan wanke kafafu shi ma hadisin Uthman dan Affan hadisin Humran shi ma ya tabbatar da wato wanke kafa sau uku to wannan shine mafi abinda yafi shahara aka fi sani sai dai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba alwala sau dai dai a hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin Bukhari ya tabbata annabi sallama ya taba alwala sau bibbiyu ya wanke gabansa sau bibbiyu hannu sau biyu kurkurar baki da shekar hanci biyu fiska biyu wanke hannu sau biyu a hadisin Abdullahi dan Zaid shi ma a cikin Bukhari sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya wanke gabansa sau uku uku kamar da yake hadisin Uthman da muka ambata shi kuma yana Bukhari da Muslim dukka waɗannan hadisai tabbatattu ne kenan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wankewa sau ɗaya ya taba wankewa sau bibbiyu ya taba wankewa sau uku uku don haka yanzu wannan abin da zai nuna mana shine kenan mutum zai iya alwala wanki sau ɗaya ba sai ya ƙara ba kenan wanki na biyu da wanki na uku ba wajibi bane in ba wajibi bane to kenan sunna ne ko mustahabi kuma magana da muke yi kenan yanzu shine mala ce azzaidu ala alghaslati alula wa fil wajhi wal kaffaini abin da ya dadu akan wanki na farko a fiska da kuma hannaye amma anan mu lura tunda asalin shari'a ta yi magana akan wankewa ne ba ta yi magana akan sau nawa ba ne idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum an faɗi sau nawa ba faɗi sau nawa ba ne kawai wanke fiska aka ce wanke hannaye wannan ya nuna kenan sau ɗayan ma zai yi amma sai abin da ya tabbata wankewa abin da bai tabbata wankewa ba ba zai wadatar ba an ce faghsilu wujuhakum ku wanke fiskokinku da ya tashi sai ya wankin farko da ya wanke sai ya zama yadda muka siffanta faɗin fiska a wancan karatu lokacin da muke karatun farillai muka siffanta tsawon fiska sai ya zama wannan wankewan nasa bai wadatar da faɗin fiska da tsawonta ba akwai saura ko kuma wannan wankewan nasa bai wadatar da ramukan fiskarsa ba ko nannaɗan ko tattara fiskarsa ba akwai sauran wurare da ruwa bai same su ba to wannan ai bai wanke ba tunda bai wanke ba to wannan wankin bai wadatar da shi ba dole sai ya sake wani wankin wankewa na biyu idan ya wanke duka wurin da ake bukata to za mu haɗa masa wankin farko da wanki na biyu a matsayin ɗaya tunda sai yanzu tukunne ya abin da ake bukata idan wanki na biyu ma bai gama ba sai da ya ƙara na uku sannan sai ya ƙarasa wanke sauran wuraren gaba ɗaya za mu haɗa masa na ɗaya da na biyu da na uku a matsayin wanki ɗaya bashi da ladan ƙari wanda zai samu ladan wanki na biyu da wanki na uku shine wanda wankin farko ya masa farillarsa mutane su fahimci wannan shi yasa da aka tambayi Imam Malik me zaka ce dangane da alwala wankewa sau ɗaya sai ya ce la uhibbu dhalika illa min al-alimi ya ce a ni gaskiya ban san haka sai in ga masani in masani ne to zai iya yi amma ban san tallata wannan a cikin gari mutane su yi tawasa da alwala. Haka idan mutum ya san dokar alwala, ya san haƙƙin da ke kansa, ya san sirrin wanki na ɗaya da wanki na biyu da wanki na uku, to zai kiyaye. Kamar ku yanzu ana, duk wanda yayi wankin farko, sai wankin farko ya wadatar da shi gaba ɗaya, ya wanke masa wurin da ake bukata, to wankin sa na biyu zai samu lada, ƙarin lada. Wankin sa na uku zai samu ƙarin lada. Wanki na hudu fa bid'a ne, ba a hudu, iya uku ne. Idan kuma mutum wankin farko bai wadatar da shi ba, to fa ya sani cewa na biyu ciko ne. In na biyun ma bai wadatar ba, to na ukun ma ciko ne. Na haka duk ya tafiyar da ayyukansa a ƙoƙarin cike farilla, bai ma tsallaka ya samu ladan mustahabbi ba. Jama'a an gane sirrin ko? To sai mutane su mai da hankali wajen ƙoƙarin ganin cewa wankin farko ya wadatar da su, ko iya haka suka bari ya yi. To wannan shi ne babban abin da ake bukata. To akwai abin dubawa kuma du a nan. Malam sai ya ce fil wajhi wal yadaini, a fiska da hannaye biyu. Malam sai ya faɗi haka, kamar yana nuna cewa kenan wanki abin da ya kai biyu zuwa uku ana yi ne wa fiska da hannaye, banda ƙafa. To shin haka ne? Sai mu ce e. To hadisi ya tabbata ingantacce, hadisin Umran maula Uthman ibn Affan, hadithin Uthman wadda ya siffanta alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya zo wanke ko ina sai yana wankewa sau uku uku, har ya zo wanke kafa, kafa ma ya wanke ta sau uku. Kuma hadithin yana Bukhari da Muslim. Ya ce haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake alwala. In ku haka ne, to kenan akwai wanke kafa ma sau uku. Tunda wanke kafa sau uku ma ya zo a hadisi ya tabbata, to ita ma haka ne, duk wanda ya wanke sau ɗaya ya wadatar da wanki ɗaya, idan ya ƙara na biyu zai samu lada, in ya ƙara na uku zai samu lada na mustahabbi. Amma da a ce mutum zai yi alwala duka gaban ya wanke sau ɗaɗɗaya, komai ya yi sau ɗaɗɗaya, matuƙar ya cika alwalarsa ta cika, to alwalarsa ta yi, yi sau ɗaya ba zai cutar ba. Saboda babban abin da ake bukata shi ne a wanke ɗin, ba a maimaita ɗin ba. Maimaitawa wata hanya ce ta ƙarin samun lada da kuma kawar da shakku. Malam ya ce wal bada'atu bi muqaddamir ra'si, da farawa daga magabacin kai. Wannan shi ne na nawa? Na huɗu. Bismillah ta ɗaya, shiwaki na biyu, ƙari akan wanki na farko, na uku sai albada'a bi muqaddamir ra'si, farawa da magabacin kai. Malam ya ce wannan musahabbi ne. Abin da yake farilla shi ne shafar kai. Amma shin dole ne wannan shafar kan sai mutum ya fara daga goshi ya tafi ƙeya? Dole ne sai ya yi haka sannan ya shafar kai? In bai yi haka ba, shafar kai ba ta yi ba? To lallai abin da aka gani ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Zaid, shi ne annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi, Abdullah ibn Zaid ya ce masaha ra'asahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara. Manzon Allah sallama ya shafi kansa da hannayensa biyu, fa aqbala bihima, yayi gaba da su, wa adbara, yayi baya. To anan ne malamai suka ce yayi gaba da su yayi baya kamar yaya? Ina ne gaba, ina ne baya? Ina ne yayi gaba, yayi baya? In ba dan hadisin ya fassara da kansa ba da, to a haka ma hadisin ya fassara ma sai da malamai suka tattauna wajen. Ina ne yayi gaba da su yayi baya? Wasu suka ce a yayi gaba da su shi ne ya haɗa hannayen daga goshi ya tafi da su. Suka ce wannan shi ne gaba. Sai ya dawo da su ya yi baya da su, shi ne yayi gaba da su yayi baya. Wasu suka ce a suka ce ai da ya ɗaga da ya sa hannayensa a goshi ya tafi da su, to ai baya yayi, da ya dawo ne yayi gaba. Waɗancan suka ce a'a, ku kun yi la'akari da kansa ne, mu mun yi la'akari da hannunsa ne. idan hannunsa ne gaba suka yi suka yi baya, in kuma kansa ne baya aka yi aka yi gaba. To amma hadisin da kansa sai ya fassara, sai ya ce bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a bihima ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ya fara da magabacin kansa wato goshi har ya tafi da hannayensa har zuwa qafahu qiyassa, sannan sai ya dawo da su har sai da ya maiso su wurin da ya fara. To anan sai aka gane me aqbala wa adbara, sai aka gane me ya gaba me ya baya. Almuhim, wannan shine aka samu annabi tsila da amincin Allah sabata gare shi yana yi a shafar kai. To amma yanzu wanda ya zo alwala sai ya dauko ta kiya, kawai dauko shafar kan ta kiya, sai ya zo goshi sai ya sake komawa. Shafar kansa yayi shine abun tambaya, amsa shine yayi, yayi ma ayatul qur'ani cewa yace mi wamsahu bi ru'usikum, ku shafa kawunan ku, bai shafa bane, to dan me zaka ce bai yi ba, ya shafa. Shi yasa wasu malamai suka ce da a ce zai dagula hannunsa ma haka aka bai yi wannan tsarin yayi gaba yayi baya ba, sai ya cuɗa hannun haka kawai ya shafa kansa, yayi shafar kai. Ana samun suna haka, za ka gani je ka kasuwa in kana so ga in kana so kai kallon ibada je ka kasuwa, in tsarki ne za ka ga iri iri a kasuwa, in alwala ce za ka ga iri iri a kasuwa, in sallah ce za ka kala kala a kasuwa, saboda hada hada ba ta bar su sun koyi karatu ba. Amma in ka je masallaci musamman irin masallacin Ahlus Sunna, sai ka ga gyare-gyaren ba su da yawa, sai ka sa ido sosai ka ga gyara, saboda kullum ana karatu ana karantar da mutane ana nusar da su. Amma waɗansu mutanen sun dukufa kawai akan duniya, ba su san me ilimi yake ciki ba, me addini yake ciki, me malamai suke cewa, ina ne masallaci, ba shi ne damuwarsu ba. Shi yasa mutum gaba ɗaya sai ya ƙare a cikin jahilci, ya kware akan yadda ake saye da sayarwa, yadda ake juya kuɗi, yadda ake kaza, amma bai san komai ba a harkar sallah, bai san komai ba a harkar addini. Wallahi waɗansu za ka yi mamakin rayuwarsu, za ka yi mamaki yaya suke, yaya rayuwarsu take, wani abun zai baka tsoro. Ko waɗansu mutane ina mamakinsu, kuma in Allah zai sa su jini ina kiransu da su gyara rayuwarsu. Ko waɗansu fatake, waɗansu mutane waɗanda aikinsu su in sun ci kasuwa su kore dabbobi zuwa wata kasuwa, in an je can gari ya waye aka ci wannan kasuwar, a wani ana cin kasuwa, an gama cin wannan kasuwar su kore dabbobi su tafi wata kasuwa, haka za su kare sati suna wannan abu. Sai ka ga wannan in ka tsaya za ka lissafa rayuwarsa, sai ka yi hawaye, saboda ya kwana yana tafiya, ta iya yiwuwa bai san darajar magariba da isha ba, bai san darajar sallar asuba ba, me yiwa ballantana su walaha, me yiwa ya wuni yana bacci, yana tashi daga bacci kuma ya samu shinkafa da wake ya hara da kunu, an gama cinikin wasu dabbobin sai sake korawa sai ya gaba, bai je masallaci ya zauna ya yi sallar jam'i ba, bai je ya zauna ya ji karatu ba, baya tare da wani abun da bai amfanar da shi a lahirarsa. Haka irin wannan akwai abun tsoro, da ya kamata a ce mutum in yi na sati ɗaya sai ya zauna kuma na sati ɗaya a gida, ko in ya je wannan kasuwar sai ya haƙura kuma ɗan abun da ya samu sai ya je sai a ci a gida, kuma ya ɗan yi kwana biyu a gida. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa sahabbansa, idan wannan ya zo ya zauna a masallaci yau, wannan ya tafi kasuwa, to gobe sai wannan na masallacin shi zai tafi kasuwa, wancan sai ya dawo ya zauna, saboda ba zai yiwu a ce mutum gaba ɗaya ya salwantar da rayuwarsa baya bibiyan abin da zai masa amfani ya tare masa lahirarsa ba. Allah ya sa mu gyara gaba ɗaya. To ba su kadai ba, suna nan da yawa masu irin waɗannan rayuwar, waɗansu ma a jejin masu rayuwa gaba ɗaya, yanzu irin masu yawo da dabbobin nan, masu yawo akan jakuna da raƙuma, masu yawo da tumaki da raguna da waye da sauransu haka suke rayuwar su a jeji ba abu da ya dame su ba masallaci ba wurin karatu ba wurin kaza haka kawai suke rayuwar su me re mutun yazo yi duniya wannan da bawo me da su mutun ku me za su tare wa mutun bai sai su ya sa riga ba bai sai su ya ci abinci ba bai yanka su ya ci nama ya koshi ba bai tsaya kuma yayi ibada ba kaga wannan rashin mafadi ne Allah ya sa mu jara kowa da kurakuran sa to almuhim idan mutum ya sa hannunsa aka ya shafa to ta koyaye ya shafa inda yayi abin da ake cewa shafawa to yayi abin da akai umarni wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan ku abin da ya sa irin wannan shafawan da ya zo ba zai zama farilla ba saboda aiki ne zalla aiki ne zalla Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ku fara ta goshi ku kare da kiyya ku dawo da shi zuwa goshi a aikin sa aka gani aka fada shi kuma aiki ba a daukan farali a aiki ana daukan farali ne a abin da yazo da umarni ba abin da yazo a cikin zallan aiki ba to shi sa diyar da mutun yayi abin da za a ce masa shafar kai ya shafa kansa to sai malamai suka tattauna akan to wannan shafar kan dole sai ya game kan gaba daya ne ko kuma a idan ya shafa wani bangare na kai yayi to nan ma suka tattauna wasu suka ce a idan ya shafa abin da ya kai 1 bisa 3 yayi wasu suka ce a idan ya shafa abin da ya kai rabi yayi wasu suka ce a sai ya shafa gaba daya wasu suka ce a ko da ya tsaye lakaci kansa to ya shafa kai duk malamai sun yi wannan magana to amma ban son mu shiga cikin irin waɗannan abubuwan saboda za mu fara da karatun mu mai da shi wani iri daban kuma karaman karatu ne yawa don haka almuhim abinda nake so a fahimta shine kamar yadda malam ya ambaci shafar kai farawa ta goshi zuwa ta kiyaye da dawowa da shi ya ambace cikin mustahabbai haka ne haka ba dole wato shafawa farawa ta goshi ba dole bane ta koyaye mutun ya shafa kansa yayi shafar kai sai dai dan fita daga sabani mutun in zai shafa din ya tabbatar ya shafa kan gaba daya ya tabbatar ya shafa kan gaba daya sannan ya shafa shi da hannaye biyu annabi sallallahu alaihi wasallam da hannu biyu ke shafa kansa ya shafa da hannu biyu kuma ya tabbatar ya shafa kan gaba daya ko ya shafa mafi yawan kan amma idan waɗansu suke yi ya haka da hula ko yadda mata suke yi ai haka da dan kwali sai a caka yatsu a tsakiyar kan sai a tafi da su sai a dawo da su kawai shikenan yatsu ne kawai suka bin suka doro akan suka dawo wannan a fatawar wasu malaman alwala ce amma a fatawar wasu malaman irin Imam Malik rahimahullahu ta'ala wannan ba alwala bace ba shafar kai bane na haka mutane su kiyaye a game kai da shafa sannan ayi da hannu biyu ko da ba a fara ta goshi ba shafar kai tayi insha Allah ta'ala amma abin da yafi shine farawa ta goshi kusani duk abubuwan da ake fada nan din nan abubuwan da za su kyautata alwala idan mutum bai yi so ba za su bata masa alwala ba sai dai za su rage masa darajar alwalarsa malam yace wa tartibu sunani wannan nan nawa kenan na biyar wa tartibu sunani da jera sunnoni ya gabata a karatun mu na wancan sati malam ya kawo jera farillai daga cikin sunnoni yanzu yau kuma ya kawo jera sunnoni daga cikin mustahabbai to wannan jerawa muna da jerawa kala uku ne muna da jera farillai muna da jera sunnoni muna da jera farillai tare da sunnoni alwala jera farillai kamar yadda ya gabata wanke fiska ko mu ce niyya tukunna domin niyya ma ta zo a cikin aya da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati in kun tashi zuwa sallah wannan ba niyya ba niyya to abu na farko kenan faghsilu wujuhakum na biyu wa aydiyakum ila almarafiqi na uku wamsahu bi ru'usikum na hudu wa arjulakum ila alka'baini na biyar sannan wal faru wadalku to waɗannan farillai yadda suka zo a hakan nan umarni ne haka Allah ya ce haka ya jero su a lokacin da yake bada umarni na alwala to don haka a haka za a jera su. Shi yasa muka ambata wancan satin cewa mallan ya sanya jera farillai daga cikin sunnoni, amma fa jera farillai yana cikin farillai ne. Saboda haka Allah ya jero su, kuma ba a taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ba. Shi kuma mai yin bayanin abin da Allah yake nufi ne, tunda umarni ya zo a kai kuma aiki ya zo ya tabbatar da yadda umarnin ya zo, to wannan ya nuna kenan ba a canzawa. Da haka jera farillai farilla ne. Wancan satin mun gabatar da wannan. To sai jera sunnoni. Jera sunnoni kuma mu ɗauka sunnonin da malam ya kawo a littafin Ahlul Yau da makaranta wancan satin. Wanke hannaye zuwa wuyan hannu, sannan kurkurar baki, sannan sheƙar hanci. Kuga wannan jera sunnoni kenan. Kar mutum ya sheƙa ruwa sannan ya kurkurar baki, sannan ya wanke hannu. Sai an wanke hannu sannan kurkurar baki sannan sheƙa hanci, sai wata suna a cikin sunnoni. Sannan dawo da shafar kai, sai wata suna a cikin sunnoni. Sai shafar kunne, sai wata suna. Sai sabunta ruwa a shafar kunne. Kaga waɗannan su ne sunnoni. To malam yace jera su a hakan nan sunna ne. Amma kar ku manta da cewa farilla tana shiga tsakaninsu. Yawa saboda kar wani ya rude ya ce to kenan daga shekar hanci sai dawo da shafar kai, sai mu ce maka a'a, ai muna magana akan sunnonin muka tsanta. Yawa, to akwai kuma jera tsakanin sunnoni da farillai. Shine mutum sai ya sheƙi hanci ya face sannan ya wanke fuska. Ba wai sai ya wanke fuska sannan ya sheƙi hanci ba. Haka sai ya gabatar da hanci sannan ya wanke fuska. Sai idan mutum ya shafa kai ya tafi sannan ya dawo da shi. Idan mun tafi akan cewa dawo da shafar kai sunna ne, to sai ya tafi da shi tukunna sannan ya dawo din ya sunna. To shine wannan shine jera tsakanin farilla da sunna. Duk farilla da ta gabaci sunna, to sai an yi ta sannan ai sunna. Duk sunna da ta riga yi farilla, to sai an yi ta sannan ai farilla. Misali sai mutum ya shafi kai sannan ya shafi kunne. Sai mutum ya shafi kunne sannan ya wanke kafa. To da jera tsakanin sunnoni, da jera tsakanin farillai da sunnoni, wannan duka ba dole bane. Jera tsakanin farillai shine dole. Da haka da a ce mutum zai san matsala a wajen jera sunnoni, ko ya san matsala a wajen jera farillai da sunnoni, ko dai rafkanuwa, ko mantuwa, ko da gangan, to alwalar shi ba za ta ɓaci ba, sai dai kuma ya bar abin da ya kamata ya ballada, da ya kamata ya zo da ita yadda hakan nan take. Amma idan mutum a cikin farillai ne sai ya gabatar da wani kafin wani, misali ya wanke hannu zuwa tsugurguma kafin sannan sai ya wanke fuska, bai yi ba, alwalar shi ba ta yi ba, saboda wannan farilla ne. Jama'a an fahimta? Na sha faɗa cewa babban sirrin shine mutum ya gane waɗannan abubuwan, ba wai mutum ya kiyaye guda nawa ba ne. Ba ya kiyaye guda nawa shine abin da ake bukata ba, ya kiyaye matsayin kowane aiki. Shine idan ka rikice zaka iya gyara, amma ka gama haddacewa ka zo ka rikice ka rasa da zaka gyara, sai uwa hadda ki aiko wannan bacci aka tambaye ni farillan sallah dan irgo su. Kuma idan ka zo ka rikita su kuma ka rasa da zaka yi, ga su a haddace amma ba su a aiki. Da haka abinda aka fi bukata shine ka kiyaye su, ka san matsayin su, ka san yaya zaka shawo kansu idan an san matsala. To shine in ka jirkita jera farillai, alwala ba ta yi ba. Idan ka jirkita jera sunnoni, ba zai hana yiwuwar alwala ba. Haka in ka jirkita jera sunnoni da farillai, nan ma ba zai cutar da, wato ba zai hana yiwuwar alwala ba, sai dai ya rage mata daraja da alfarma. Malam ya ce wa qillatul ma'i 'ala al-'udwi, na shida shine takaita ruwa alal udwi akan gaba. Takaita ruwa akan gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallama baya son malalar da ruwa yayin alwala ko wanka na ibada. Ya tarbiyantar da mu akan kyautata amfani da ruwa abu biyu ne a gabanka ka kyautata alwala kuma ka kyautata amfani da ruwa kyautata alwala mun yi magana akai a baya ka tabbatar da cewa wurin da ake so yi wankun yawon ku yadda ya kamata sannan kuma abu na biyu ka kyautata amfani da ruwa shine kada ka malalar da ruwa kaga wannan tarbiya ake maka wannan shi ake to cewa training ana son ka zo da abu da ke abu kyakkyawa sannan kuma cikin karamin abina cikin karamin kayan amfani ko kayan aiki kamar a baka buhun siminti dai a ce kai me karo fara ya injiniyoyi su ce mun musu abina a baka abu dan kadan kuma sannan a ce ka kyautata me aiki ka kyautata amfani da shi domin mai domin a yi maka training na tattali kar ka zama albazari hadisi ya zo daga Abdullahi dan Amru daga ne da Sa'ad bin Abi Waqqas yana alwala annabi sallama sai ya gan shi sai ya ga yana malalar da ruwa ya ce ma hadal israfi ya Sa'ad yaya irin wannan barna da ruwa Sa'ad sai Sa'ad ya ce ya Rasulullah afil ma afil wudu'i israfun ya ma'aikin Allah alwala ma akwai wani barna da ruwa ne a ciki ba an ce mu wanke ba kuma wankewa muke akwai wani abu barna a ciki sai ya ce na'am wa in kunta ala naharin jarin ya ce kwarai kuwa akwai barna ko da kana kan kogi mai malala to dole ka kyautata ruwa da haka idan kuka duba sai ku ga idan kun kwatanta yadda Annabi sallama yake umarni da yadda shi yake yi kuka kwatanta yadda mu muke za ku ga cewa wato akwai gyara ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala da mudu daya yana wanka da sa'i daya alwala da mudu daya kar mudu ya kai ka mudun awu na kasuwa in an ce mudu tafin hannu biyu tafin hannunsa biyu shine mudu shine mudu sa'i kuma tafin hannun guda biyun sau hudu shine sa'i to kwatankwacin abin da mudu zai iya dauka na ruwa da shi yake alwala kwatankwacin abin da sa'i zai dauka na ruwa da shi yake wanka kaga saboda takaitawa to amma yanzu ka ga wata butar sai ka ga ta wuce karatu saboda buta ce za ka ganta shirgegiya sannan bakinta bakinta sai ka ga kamar da ice aka auna shi shi ma idan mutum ya karkata ko ya ki ko ya so nan da na ruwa zai cika masa hannunsa kaga wanke hannu kadai rabin mudu ya tafi to irin waɗannan butoci za mu ga cewa ba su dace da tarbiyyarmu ba ta musulunci amma irin ɗan ƙananun butoci masu ƙaramin bakin nan to irinsu su kaga akwai taƙaitawa sai kaga mutum ya yi alwala har ya rage yadda nake ganin na ci karo da famfuna kala-kala famfo iri-iri na ci karo da famfo iri-iri masu wadda suke na economy na ruwa akwai famfo da na gani wadda aka yi shi mafi yawanci famfunan harami na Makka da Madina za ka same su kai ne aka yi shi kamar gaban namiji haka kai ne kamar gaban namiji huduwa kamar mafitsarar namiji in ka kunna ruwan haka zai tsirto maka iya shi kenan wannan tsirtowan da wannan za ka yi amfani kaga ko yaya dai za ka yi dai ko in ka kunna shi ba za ka kashi ba sai ka gama duk tsiyarka dai haka tsirtowan nan haka dai dinga yi har ka gama to akwai famfo kuma da na gani shi kuma wanda yake kan famfo ne normal irin da muka sani kan famfo to amma sai dai an fufuda kan nasa kamar irin fuji irin na shawa ta wanka sai zama shi ma ruwan yawa shi ma ruwan yana zuwa ne shi ma ruwan yana zuwa ne da abin da economy da tattali. Sannan akwai kan famfo da na gani wanda shi kuma in ka mika masa hannu ne zai baka, in ka dauke hannu sai ya tsaya. Kaga wannan irin sa ne da an fara kawowa garin nan zamu zo musa a masallacin nan. Da ka mika hannu zai kawo maka ruwa, da ka dauke shi ma zai dauke, shikenan kaga an huta. To duka irin waɗannan da akwai su duk wannan dan. Amma za ka yi mamaki in ka je masallatayya, masallatayyanmu idan ka je za ka yi mamaki, sai ka je masallaci ka ga butoci kamar guda 15 ko 20. Za ka ga wani bawan Allah ya zo a makare ya canki waccan butar, ya canki waccan, ya canki waccan, ya canki waccan, sai ya canki kusan 10 ba ruwa a ciki. Kuma ba wai mutum biyu ne suka yi amfani da ita, mutum ɗaya ne ya kelar da shi gaba ɗaya. Wai kuna mamaki, a masallatayyanmu ne ai, kuma in kana musu gobe gwada. Idan duk masallacin da kaje ka samu mai butoci ne an yi alwala, gwada ka gani duk butocin ka dinga dubawa, za ka ga yadda ake kelar da ruwa. Na? Yau in mutum ya gama ma sai ya jijjiga ya ji babu saura, idan ya ji da saura sai ya dan ƙara wanke ƙafarsa, ka gani. To Annabi sallama ya hana, kun ji ko? Yawa ya hana. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, da gabatar da dama akan hagu. Wannan ya tabbata sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da dama akan hagu cikin dukkan abubuwan sa na karamci. Hadithun na Aisha ingantacce cikin Bukhari da Muslim tace kana Annabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dama tana bashi sha'awa a sanya takalmin sa, in zai sa takalmi dama yake fara sawa. Hakan nan idan zai taje kansa da dama yake tajewa. Idan zai yi tsarki da dama yake yi. Duk sha'anin sama dama yake gabatarwa. To anan malamai suka tattauna, nan in an ce tsarki ba ana nufin, don galibi idan ka ce ba wuce tsarki sai ya tsammanin wanke fitsari ko wanke bayan gida, ba haka ake nufi da tsarki ba a shari'a. Idan an ce tsarki ana nufin alwala ko wanka, don haka wajen alwala dama yake fara gabatarwa, wajen wanka dama yake fara gabatarwa, sha'aninsa duka. Malamai suka ce ana gabatar da dama cikin dukkan abu mai karamci, dukkan tsafta da karamci, to ana gabatar da dama ne. Shi yasa sanya tufafi dama ne, shiga masallaci dama ne, fita daga bayan ɗaki dama ne, kwanciya bacci dama ne, cin abinci dama ne, duk abin da yake na karamci ne dama ne. Abin da yake kuma na ƙazanta ne ko kuma na rashin karamci ne shi kuma hagu ne. Shi yasa cire tufafi hagu ne, ai kaga tsareci ne, cire takalmi hagu ne, shiga bayan ɗaki hagu ne, wanke fitsari ko bayan gida hagu ne, face majina hagu ne, fita daga masallaci hagu ne, shiga gida fa fita daga gida. Suka ce wayan minan fil manzili, in gida ne ka shiga da dama ka fita da dama, duk karamci ne. In baka shiga ba za a shiga uku, in baka fita ba za a shiga uku. Ina jinka da tijo sai na gama. An gane ko? Almuhim wannan kenan. Da haka ya tabbata cewa Annabi sallama yana gabatar da dama ne a ayyukansa na tsarki, wanka da alwala duka. Da haka wannan sunna ne. Amma nan tunda aka ce sunna ne musahabbi, ma'ana inda mutum zai gabatar da hagu akan dama, aure shi tai da mutum zai wanke hannun hagu sannan ya wanke dama tai, amma dai ya rasa lada fallar sunna. Wa yajibu takhlilu asabi'il yadaini wa yustahabu fi asabi'ir rijlaini, malam yace yana wajaba tsefe yatsun hannaye kuma an so tsefe yatsun kafa. Kun ga anan wata magana nan, malam yace wa yajibu takhlilu asabi'ir rijlaini, to yana cikin wajibai kenan, yana cikin farillai. Malam yace yana wajaba tsefe yatsun hannu. Yatsun hannu ina suke waɗannan? Wajen alwala idan mutum yana yi, to tsefe yatsun hannu shine shigar musu da ruwa, ba mutum ya tafi zgar su ba, haka ba shine tsefewa ba, shine ruwa ya shiga musu, mutum ya sanya ruwa a tsakanin su ya shiga, shine tsefewa. Amma sai yace mustahabbi ne a yatsun kafa, a yatsun kafa. to me yasa malan ya kira ya san hannun wajibi ya san kafa mustahabbi alhalin hadisin da ya wajabta ya san hannu shi ya wajabta ya san kafa hadisin Laqit ibn Sabira annabi sallama yake cewa idza tawadda'ta fa khallil bayna asabi'i yadayka wa rijlayka idan da kai alwala ka tsefe tsakanin ya san hannayenka da na kafarka kaga idan wannan hadisin ne to ya ambaci na hannu da na kafa ne duka gaba daya dan haka me ya kawo raba su idan kuma an duba asali ne wanke hannaye farilla ne haka wanke kafafu ma farilla ne dan haka duk yadda aka bukaci hannu ya jika a alwala to haka aka bukaci kafa ma ta jika to amma me hikimar da yasa aka bambanta tsefe na dama ai na hannu aka da na kafa shine ta muce wala Allah ta iya yuwa dan asali fatuwar Imam Malik ne Allah ya masa rahama wala Allah ta iya yuwa saboda yatsun hannu suna da saukin tsefewa suna da saukin wato ruwa ya shige su amma yatsun kafa su kuma suna da wahalar tsefewa ta yadda wurin yayi matsi da yawa sai ya zama kamar akwai nau'i na wahalarwa idan an ce a ciccusa ruwa a cikin su to amma dai Ibn Abdul Barr Allah ya masa rahama a cikin littafinsa Al-Istidkar ya ambaci cewa babban dalibi daga cikin daliban Imam Malik Ibn Wahab Allah ya masa rahama ya taba tambayan Imam Malik yace masa wato ya ji fatawarsa akan bambanta tsefe yatsun hannu da yatsun kafa ya wajabta na hannu ya kuma mustahabbantar da na kafa sai ya tuna masa cewa ga fa hadisai sun tabbata akan tsefe yatsun hannu da na kafa gaba daya sai Imam Malik sai ya dawo daga wannan fatawar tasa ya koma kan wajibi sai ya zama wannan kamar tsohuwar fatawa ce bambanta tsakanin yatsun hannu da na kafa wajen tsefewa duka wajen alwala ruwa sai ya ratsa su wannan shine abin da aka sani sai ya zama waɗannan tsefe yatsun hannu da na kafa to suna daga cikin wanke hannaye da wanke kafafu ba wata sabuwar farilla bace ba za mu dauke su mu ce suna cikin farillan alwala bane a'a wanke hannu farilla ne wanke kafa farilla ne da su da yatsun su gaba daya ba sabuwar farilla bace ba Allahu ta'ala a'lam abin da muka yi dai Allah ya bamu ladan sa kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafe mana wa sallallahu wa sallim annabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مالنا غندا حديث أبي بن كعب ود زي سلر إيشاء يا مصلى من زع الله صلى الله عليه وسلم كما يساك يوم وتا مصلى جنسا سيا ميد ديا نافلة تو إدان أزهر تاوچيني كما ناغ أنا جمع الأسر زين يبي da niyyar ina azhar to wato kafin kai tambayar ne ka kafa mu hujja to kai to shine to wannan ai fatawa ce da hadisin bana tsammanin na Ubay akan Ubay ne sai Mu'az ibn Jabal wannan haka ne a mazhabar mutamalikiya mutum baya mai farilla baya bin mai nafila baya bin mai farilla kuma idan niyya ta bambanta tsakanin liman da mamu to sallah ba ta yiwuwa haka yake a fatawar Imam Malik amma irin wannan hadisin na Mu'adh dan Jabal sun nuna cewa kenan zai iya yiwuwa kida idan yazo yi sallah tare da Annabi sallama zai je anguwarsa kuma ya ja sallah ba zai yiwu a ce dukkan sallar isha yake ba ta masallacin Annabi sallama isha ta anguwarsa ma isha ba zai yiwu tunda malami ne ya san cewa ba a farilla biyu sannan kuma ba zai yiwu a ce ta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita yake bari nafila sannan kuma yaje yayi farilla ba dole abin da za a tsammanta masa shine wacce yayi da annabi tace farillar sa wacce kuma yaje mutane tace nafilar sa sai ya zama kenan shi yana nafila su kuma suna farilla niyyar su ta bambanta to idan wannan ya nuna cewa bambancin niyya tsakanin liman da mamu ba zai cutar da kowa ba a cikin su innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa kowanne mutum yana da sakamakon abin da ya niyya ne mai azhar yana azhar kai kana la'asar kuna yi tare ka bi shi sallah wannan ba zai cutar ba kowa zai samu sakamakon niyyarsa ne yace malam menene hukuncin wadda ya sadu da da iyalinsa alhalin tana haila ya zo da babban zunubi haramun ne saduwa da mata tana haila kamar da alqur'ani mai girma yayi hani akai ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن التي ولا تقربوهن كروك ساتيسو حتى يطهرن حسيسون سركك فإذا تطهرن إذن سكي سركي كيبان بانشي حسيسون سركك إذن سكي سركي نان سركك توكي وانجني ين سركين سوانك فأتوهن من حيث أمركم الله تسيكوزو ta yadda Allah ya umarce ku don haka wannan ya nuna kai tsaye an hana saduwa da mace mai al'ada kuma mutum ya ji tsoron abin da zai iya biyo baya na cuta in ya cutar da kansa tunda Allah ya kira abun adan ya kira shi kazanta kana iya fassara shi cuta don haka mutum yana da kyau ya kiyaye sai dai shin idan hakan ta same shi tuba kawai zai yi sai ya ta istighfari ko kuma sai ya yi sadaka amma akwai hadisi da ya tabbata cewa wanda ya sadu da iyalin sana haila ya yi sadaka da dirhami ko rabin dirhami to kaga malamai suka yi sabani shin wannan sadaka tana nan koko to abin da ya fi kamata shine dukkan wanda ya aikata wannan da gangan to yayi kokari yayi sadaka yayi kokari yayi sadaka da wani abu mai kima mai daraja idan kuma kuskure ne yayi bai san cewa an hana ba shikenan kuskuren sa ya dauke masa amma dai tun yi ta tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah kiyaye to kar a yawaita dan ya kamata maguna na'am wa alaikum salam na'am zuwan sa qur'ani a jere ba kuma ta fiskar umarni bai taɓa fashi ba haka sallallahu alaihi wasallam to yace game da jere tsakanin farillai abinda muka kawo na dalili abu guda biyu ne cewa Allah ta'ala ya jero su a cikin alqur'ani sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fashi ba kuma ka'ida da aka bayar shine ba a daukan farilla a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin da yazo azance to shin menene ya nuna cewa abin da yazo a cikin aya din dole ne ko farilla ne to anan wannan haka yake zallan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masa hukuncin wajibi amma umarni ko na alqur'ani ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karon farko ana masa hukuncin wajibi sai in wani dalili yazo ya rage masa karfi dan haka yanzu anan da Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati sai yace fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wannan Allah ta'ala ya jiro waɗannan abubuwa guda biyar a jere haka sai ya hada tsakaninsu da wawun wawun din nan ba ta fa'idantar da tartibi wato ba ta fa'idantar da cewa waɗanda aka har hada su da ita dole sai dai a jera su sannan kuma ba ta hana jerawa sai da dalili in wani dalili ya zo ya nuna rashin jerawarta to ba mai jerawa ba ce in wani dalili ya zo ya nuna jerawarta to mai jerawa ce ta fahimta da haka yanzu wannan ayar da ta zo ta a haka sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikinsa shi kuma bai taɓa fashin hakan din ba yanzu sai ya dama aikinsa ya fassara mana wancan umarnin dama asali umarni ne da haka ba aikin ne ya zama dalilin wajibcin ba a aikin ya fassara umarnin ne tunda wawun ce ba a ɗaukanta a jerawa sai inda dalili to yanzu ga dalili ya nuna jerawa take sai ya zama tunda ko jerawa take to umarni ne inda umarni ne to a haka yadda aka kawo shi a haka zai zo sannan dadan dadawa abin da yake ƙara nuna cewa jerawan ake so shine ai fiska wanke ta ake hannu wanke shi ake kafa wanke ta ake amma da aka tashi irgowa me kuma a gama wankakkun sai ayi na shafawa sai aka ratsa na shafawa sannan aka ci gaba da wankanku wannan ya nuna kenan jerawan ake nufi shi yasa har akai haka da Allah ya ga dama sai ya ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'baini wamsahu bi ru'usikum kaga shikenan ya jera na wankewa ya ware na shafawa ya amface shi a ƙarshe to amma sai aka ratsa tsakanin su da na shafawa sai aka sake komawa aka ambaci na wankewa malamai suka ce wannan ma sirru ne da yake ƙara nuna cewa jerawan ake nufi dan haka asali umarni ne sai dai waɗannan alamun su suka ƙara bayyana matsayin wawu a cikin umarnin ka fahimta Allahu a'lam na'am wala yace batun yadda muka yi maganar lamba wancan satin wurin da bai gama wankuwa ba sai da mutum ya zo shi yana sallah kawai sai ya gani misali ya yi ruku'u sai ya hango kafarsa wani wuri bai wanku ba sai ya sa hannu sai ya dan mulke shi sai ya shafa shi wai me matsayinsa sai mu ce a sallarsa ba ta yi ba sai ya sake ta saboda ya fara ta ba da cikakkiyar alwala ba dan haka tunda ya fara ta ba da cikakkiyar kuma ba a sallar sai da alwala ita kuma alwala in bata cika ba da ita da babu matsayin su daya dan haka ya fara sallah za a ce babu alwala sannan kuma ya gano gyaran sa ya gyara a cikin sallah sai ya zan farkon abin da ya fara a sallah bata kullu ba sai ya sake ta Allahu alam kun yafe ni mu tashi na'am mallam kai ne na karshe to na'am din nawa jama'a sun kuna ci ganewa mu je yace kenan tambaya ce mai kyau yace da aka ce Mu'adh dan Jabal zai je ja mutane sallar isha shi kuma yana nafila kenan mutum mai nafila zai iya yazo shi yayi sallah yayi raka'a biyu yayi tahiyya ya tashi yayi raka'a biyu kaman sallar isha amsa shine a'a ba zai iya ba sai kadai a irin wannan halin idan zai ja masu sallar farilla ne kuma zai yi nafila to ba laifi yayi nafilar sa akan tsarin sallar farilla amma idan haka kawai zai yi sallar nafila to ba a yi nafila akan irin tsarin sallar farilla abin da yasa shi wancan za a halatta shi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya hana yin nafila akan tsarin sallar farilla amma kuma shi aka kawo wannan karar amma bai ce wa Mu'adh dan me ma tukunna kake nafila irin wannan shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shiru akan sa muna daukan sa addini an gane dan haka tunda ya shiru akai bai bi ta kan wannan batun ba to an fahimci cewa kenan idan mutum zai ja masu farilla to idan zai yi sallah irin yadda za su yi sallah kuma yana nufin nafila wannan ba zai cutar da shi ba kuma baya cikin hani Allahu a'lam yawa to amma da mun rufe sai dai mun bude ko to mun bude iyasar da wannan tunda daga waje yake na'am yawa yace kafa an ce wankewa ake ya maganar wasu kuma akan cewa ana shafa akan safa sai mu ce to da za mu so a dan saurara mana kaɗan za mu zo kan gabar shafa akan kofi in muka zo shafa akan kofi a nan ne za mu yi magana akan shafa akan safa in ta kama mai magana akan shafa akan magani da kuma har ma shafa irin na 'yan shi'a yu aure insha Allahu ta'ala amma dai shafa akan safa a takaice ya halatta karin bayani akai sai mun zo shafa akan kofi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.